Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 25-31 da kuma 41 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai sai kuma wasansu tashoshin masu zaman kansu da suka hada da Niya, Sarauniya da Fara'a kana kuma masu sauraron mu a kasar Ghana za su iya zuwa Alfa Radio don sauraron mu haka kuma za a iya lalubo mu a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin
Abdulaziz Adli Toro
da ni Yusuf Aliyu Harande
jama'a rana Alhamis rana ce dai da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya zamu duba waɗannan irin nasarori aka samu a fannin kiwon lafiya tun daga samun yancin Najeriya shekaru 59 zuwa yau
to kasan su politician in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne sai a ji a lafta wani katoton asibiti amma kaga ba ma'aikata kaga ba magunguna kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai
za ku ji ƙarin bayani wannan tattaunawar daga bisani zamu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ire-iren nasarori da aka samu a fannin kiwon lafiya a yankunan ku lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655 kada a manta sai a sa alamar tarawa a farko
amma kafin ku ji duka waɗannan zamu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan
an samu wasu ci gaba a fannin kiwon lafiya a yankunan ku cikin shekaru 59 da Najeriya ta samu yancin kai tambayar da muka yi muku kenan a shafin mu na yanar gizo inda kuka amsa muna da haka
to malam Yusuf sabon mun aka fara hito daga Mansur Baburo na fada tare da Tasiu Ismaila Zita Gozaki suka ce baki daya salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku tabbas an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya a shekaru 59 da samu yankin kan Najeriya
to shi kuma kaga wannan cewa yi toro mun taka liman ture ta cewa kwarai kuwa an samu ci gaba sai dai ya kamata ce ci gaban ya fi haka amma dai shekaru 59 kenan da suka gabata babu ko asibitoci a ƙauyukan mu amma yanzu akwai asibitoci akwai babbar asibiti a garin Tereta kana kuma da waɗansu dakunkunan shan magunguna a kowace gunduma
sai kuma sabon mu na gaba fito daga Alhaji Sami Nau Daura Sami Nau yace salamu ya Hausa yau da gobe a Najeriya shekaru 59 da samun inci lafiya ita ce kashin bayan komi da yanda ake kula da rigakafin polio shan inna haka ake kula da sauran cututtuka da kwalliya ta biya kudin sabulu
to kaji shi kuma nashi ra'ayin kenan to bari mu duba wannan LB mai nama ya da gundu ya da gungume to lalle ina ganin ya da gungume a jihar Bauchi da shi da Bilkisu Tajuddin tare da Hawwa na Bardo suka ce salamu yau da gobe hakika mu yankin mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba a fannin kiwon lafiya ku tashi lafiya
to kaga sakon Alhaji magari ya bambanta da na Alhaji mai nama shi yace sosai kuwa domin shekaru 59 da suka wuce ba mu da isassun asibitoci amma yanzu alhamdulillah sai dai fatan Allah ya ba mu lafiya
to shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa gaskiya anan inda nake da sauraron rida a kaba domin a kauyen mu sai an kai hankali sai wata yana da kun sai an kai ruwa rana kamun a iya zuwa ma asibiti da dama mutane ba sa samun wani wadataccen kayan lafiya hasali ma sai an yi tafiya zuwa wani gari domin asibiti ko bukatar da take da ta danganci asibiti
sai kuma sakon mu na karshe fito daga Alhaji Kabiru Highlander yace da farko dai zan yi mana addu'ar Allah ya kara mana lafiya cewa ko kuma samu yanda muke so a bangaren kiwon lafiya zan ce muna da sauran rena a kaba ku tashi lafiya
to mun iyaka ba na zame doka kenan sai ku ci gaba da aiko muna da sakonnin naku
jama'a cikin wannan satin ne Najeriya ta yi bukin cika shekaru 59 da samun incin kai amma har a yau dubban mutane na rasa rayukansu a dukkan shekara sakamakon rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya a kasar wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoton musamman akan wannan rana
Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyar dan adam da suka hada da lafiyar jiki kwakwalwa da mu'amalar sa a tsakanin al'umma kwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta 1950 Najeriya ta sami inganci a bangaren kiwon lafiya a shekaru 59 da Najeriya ta sami yancin kai daga turawan mulkin mallaka an samu sauye-sauye masu inganci a bangaren kiwon lafiya A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu cigaba wajen samar da asibitoci.
Gaskiya an samu nasarori. Na farko akwai asibitoci da yawa na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government. Akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata. Za ka ga an bude asibiti an bar shi a daji. Ba ma'aikatan da za su zo ne wurin. Ba drugs, that's the only problem. Amma ba haka ba government na kokari.
Akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu. Kana ga kamar shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya.
Yana da tasiri sosai. But the more akwai rashin wayewa ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi sai su ga abin da suke tunani da bom ana sa hana su aihuwa ana sa kashe musu rabin aihuwa
waɗanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan Najeriya kiwon lafiya mai inganci
na farko training wanda suka yi a dinga horar da mutane Then ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku
to su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu
an ce rigakafi ya fi magani to wayannan abubuwa ya kamata su mai angwani su dinga hada kai da yara su samu mataki wanda zai dinga nuna musu maganan tsafta na anguwa ba wai sai a ce ranar sanitation ba a shawaran da zan ba gwamnati nan in those days akwai abin da ana kira duba gari wanda suna ana training nasu su bi gida-gida ana gaya mutane amfanin tsafta Tornar su gwamnati ya saki dawo da irwaya na abubuwan.
Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka, kuma bayanai sun nuna da cewa har yau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro, polio, tarin fuka, cutar typhoid, sankarau da dai sauransu. Wasu da nazanta da su sun shaida mun rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya.
Sunana Jamilu Ibrahim Dan Kawo. Game da batun maganan kiwon lafiya ba a same shi ba gaba daya. Ko ni da kaina na dauki matana zuwa asibiti. Na je a rana doktor asibitin ya ji kamar aihuwa na mata. A rana mutane 20 ne kawai ke gani. Ya gani ya gama aikin sa kenan tun da nan ba samu wani cigaba ba zaka zo kafin ga roto sai da ka zo ka ibi layi karfe 2 na dare kaga ba wani cigaba a wannan gurin da aka samu
sunana Aliyu Bello bada nake gani dai kamar cigaba shekara 59 ko to da dai asibitoci dai ba wani damuwan an je za ka karɓi da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani batala kuci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani patient nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya galibata ko mutum da akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutum ya zo sai mutum ya zaya mutu
me kake ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta yi
abinda da gwamnati ya su yi su dinga sa ido a wannan wuraren nan
a Najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci 40,000 ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan 201 da ke kasar
sunana Evangelist Joel Hamadul de Gashaka a gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina in ka je ba za ka samu magani ba kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba an yi ritaya da yawa amma ba a ɗi ba sabbin ma'aikata ba amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin ma kaman holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su babu ma'aikata ma'aikata sun kasa
Najeriya takan je ta nemo kuɗaɗe musamman daga ƙasashen waje a ɓangaren kiwon lafiya hukumomi ba sa amfani da wannan kuɗaɗe da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana
da a ce ana aiki da kuɗin ne ƴaƴan mun da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba kuma da kasan za ta samu cin gaba
sai kaga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu anan ko kuma jinyan ƴaƴan su
to idan asibiti na gwamnati ne sannan kai gwamnati baka je asibitin ba ka fita kasan waje ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba
mai martaba Osana na Kiana a jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Abbo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron Allah a cikin aikin su don ceton rayukan al'umma
Alhamdulillah Zainab fannin kiwon lafiya zan ce ana kokari an yi kokari tun daga gwamnatin tarayya na zuwa na jihohi a zuwa karamin hukuma an yi kokari sai da kuma mu kare cewa a ci gaba da kokarin in muka yadda duka za yawa gyara to ta wani hanya za biya wannan gyaran wadansu wanda aka ba su ayyuka da su yi ne wansu ne ba tsoron Allah ne gwamnati su bada aiki din su ki su cinye kudi sai duk abin da zai faru ya faru to wadansu kuma tsoron Allah na aiki din inda kowa zai yi ji sosa tsoron Allah zuciyarsa yi abin da ya kamata ne Zainab na tabbatar miki ba za samu wannan matsaloli din nan ba
masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da kwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da karuwar arziki Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
to a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto har yanzu dai Zainab ba zaki nisa ba domin zaki kawo mana wannan shiri na wata tattaunawa da kika yi da waɗansu mazauna jihar Nasarawa dangane da wannan maudu'i namu na yau
jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu a wannan zaure da zamu duba wato bangaren kiwon lafiya cikin shekaru 59 da Najeriya ta samu ƴancin kai waɗanne nasarori aka cimma a bangaren kiwon lafiya annan zaure na yau ina tare da baki waɗanda ƙwararru ne a ayyukan al'umma kuma a batun kiwon lafiya daga hannun dama na ina tare da
Honorable Aminu Ma'azu mai fata shugaban karamar hukumar lafiya ta jihar Nasarawa
sai kuma
sunana Elda Yohana Samari ni retired malami ne kuma ni ne former secretary na Kan Nasarawa state
sai kuma
ni mai magana Alhaji Usman Lamino daga karamar hukumar lafiya
to ina da waɗannan baki uku wanda zamu tattauna da su akan batun kiwon lafiya wato waɗanne nasarori aka cimma waɗanne matsaloli aka fuskanta da kuma hanyoyin da za a samu ingantaccen kiwon lafiya a Najeriya zan fara da kai Elda Samari kai aiki a tsakanin wato a fannin kiwon lafiya me ake nufi ma da kiwon lafiya
ana nufin cewa a samu lura da lafiyan jama'a kafin ma a haife su suna yara a lura da su a yi girma a lura da su sun kwana biyu ma a lura a tabbatar cewa sun samu magunguna da sauran abubuwan da ya kamata su yi girma a cikin samun koshin lafiya har sai ran da Allah ya kiraye su
to shi Elda Mai Samari ya ba mu wato takaitaccen bayani akan
batun kiwon lafiya. Zan zo wurin ka kai honorable mai fata, kai ne shugaban karamar hukuma, sannan idan ka lura duka yawancin asibitocin nan suna cikin unguwanni ne, suna cikin karkara ne, kana shugabanta. Wani nasara aka samu musamman a bangaren kiwon lafiya?
Gaskiya a bangaren kiwon lafiya an samu cin gaba matuƙa sosai, don idan muka duba a shekara 59 din nan da samun yancin kai, ko mu nan na baya-baya, da kamar lafiya muna da asibiti guda ɗaya ce kwal lokacin muna yara, tana can hanyar Duma, yanzu tana ƙarƙashin ƙaramar hukuma. Muna nan aka zo aka gina babban asibiti a hanyar Shandemon, da yanzu ita ce specialist. Muna nan yanzu kusan kowane gunduma-gunduma suna da kananan asibitoci a ƙarƙashin ƙaramar hukuma, wato kusan kowane ward-ward kenan. To kaga ajiyar aka duba wannan yanda abun ya taso, ai gaskiya samun wuraren shan magani ma kawai na gwamnati da suka zamana kusan kowane gunduma, wasu gunduma ma suna da guda biyu, kaga kamar ni a Chiroma ward muna da kusan sun kai kusan uku ma, tunda ita ce babbar gunduma a jihar Nasara, kusan in ce ma a Najeriya. To kin ga wannan fannin kan an samu cin gaba fiye da yanda kake zato. Sannan kuma musamman wajen malaman kiwon lafiya, don da za ka ga kamar karamar hukumar lafiya da ila likita yana zuwa daga wani waje ne, yanzu sai ga mu da likitoci da yawa a wannan asibitocin. To kaga ga kuma mu gashi ga malaman jinya da yawa, har da ƴaƴanmu da yawa a ciki. To kin ga gaskiya an samu cin gaba fiye da yanda muke tunani.
To Malam Usman shi chairman yayi magana cewa an samu ci gaba, amma kuma ya wato zayyana waɗansu kaman likitoci da aka samu da ma'aikata, amma sau da dama ku kuna cikin gari kuma kukan ziyarci waɗannan asibitoci, kuna ganin kaman akwai isassun likitoci da ake da su a cikin wayannan asibitoci da ake da su?
Eh, tabbatacce akwai likitoci shashu wanda aka same su, musamman mu yanzu da Allah ka ba mu ciyaman mai kwazo da yakan zaga ko ta ina, ko je mun zaga wani asibiti a wani anguwa, shi asibitin Malam Sabo Baba, kuma duk an duba za a gyara a ciki da komai, kuma kowane asibiti yanzu an zaga samun magunguna fiye da inda kake tunani. Wannan da mun ga tashi ba mu samu wani abubuwan ba, so cin gaban da aka same su yanzu kowane ward-ward kamar na ka faɗa ana samun kwayoyinka, ana samun kuma ko yaran mu kuma wannan same su da yawa daga bayan zuwan nan duka sun shiga cikin wannan al'amura.
To Elder mai samari, kai aiki a waɗannan asibitoci, waɗanne matsaloli ne ka fuskanta ko kuma kake ganin asibitocin musamman asibitocin gwamnati ke fuskanta?
Eh, da farko ina so mu sani cewa Najeriya babbar ƙasa ce, kuma Allah ya bamu albarku masu yawa sosai. Na tuna lokacin da na ƙaramin yaro, ba mu san da maganar hospital ba, asibiti ba, mun san dispensary, kuma ana kira shi dispensary attendant, shine mai bada allura, shine mai daura miki, shine mai kome, kuma in ka tafi wurin shi shikenan ka warke, ba san da maganar asibiti ba. To an waye gari, gashi Ubangiji Allah ya bamu cin gaba, na yarda mu samu cin gaba, amma ba mu yi cin gaba irin abin da ya kamata ba. Me yasa? In an ce shi honorable ya faɗa cewa akwai asibitoci, na yarda. To kasan su politician, in ka ce a gina asibiti wannan mai sauki ne, sai a je a lafta wani katoton asibiti, amma kaga ba ma'aikata, kaga ba magunguna, kaga babu abin da za su lura da mutane kiwon lafiya sosai. Ba ga su mutane da yawa suna ta tafiya, muna maganan kasan Nigeria ce. Ya kamata da mun ci gaba fiye da wannan. Yara kankana na fiye da a tsakanin shekara 5 suna mutuwa 70 a cikin 1000. Wanda bai kamata ba. Nigeria ba karamin kasa kamar Cote d'Ivoire ko kamar Benin Republic bane, babban kasa ce. Ya kamata da mun yi nisa. Kin ga kamar maganan measles, yara suna mutuwa, wanda bai kamata. Maganan polio, rigakafi,
mutane ba su amshi wannan abu wannan sha'anin gwamnati ne ta tabbatar da kiwon lafiyar jama'ar ta domin mu samu kosassan kiwon lafiya domin idan health is wealth ehe idan kana
duk kasan da take da cikakken lafiya tana da arziki
ba shakka haka yake saboda haka ya kama mun samu nasarori amma nasarorin ba su zama inda ya kamata Nigeria ta kai ba muna nan a baya har yanzu sosai
to honorable chairman mai fata akwai mutuwan kananan yara musamman da cututtuka waɗanda a waɗansu kasashe an wuce wurin kaga kamar yanda shi da samari yayi magana akwai polio har yanzu Nigeria ba a fitar da ita daga cikin kasashen da aka ce an rabu da cutar polio ko kuma shan inna ba akwai malaria wato cutar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai kasashen da babu wannan cuta har yanzu mu muna nan a ciki kana ga kaman wannan nasara ce
gaskiya mu ga yawa kanmu gaskiya wa'annan abubuwa guda biyu ko kusan uku da kike magana akai gaskiya suna neman gwamnati mu tashi tsaye sosai tun daga matakin karamar hukuma zuwa jiha da kuma gwamnati ta tarayya gaskiya ne abinda Elda ya faɗa asibitocin nan muna da su amma gaskiya muna da karancin ma'aikata karancin ma'aikatan nan wani lokaci gashi akwai ma'aikatan da ya kamata a ɗebe su amma saboda karancin kuɗi ba iya ba za a iya biyan su ba shi yasa yanzu kika zaga kiga yawanci mun dauke su ne ma'aikatan wucin gadi muna jira lokacin da Allah zai sa a samu ƙari bisa ga kuɗi da karamar hukuma kananan hukumomi suke samu don in aka yi wannan gaskiya wasu cututtukan ma kamar yadda ya faɗa a muna yara ai mun dispensary ne ko asibitin da nake gaya miki a hanyar doma sunan asibitin dispensary to shine komai da komai a lafiya a lokacin da mu muna yara kenan kin ga idan ku za a samu hanya da za a ɗibi ma'aikatan kiwon lafiya kuma ƙwararru gaskiya irin yawan jama'a da suke tururuwa zuwa asibitin ƙwararru kamar namu na lafiya gaskiya ba za a same su ba za ki ga malaria kananan cututtuka da za a iya magance su a matakin farko za a iya yin wa'annan kuma gaskiya muna da wasu jama'a har yanzu suna nan da tunanin cewa musamman maganin polio in aka yi wa ƴaƴa mene yaro ba zai haihu ba ko kuma wani irin dai irin champi din nan
dan ga da likitoci masu kulawa da lafiyar masu kulawa da rayuwar mu kai sama Allah ka taimake su
oh masu fararo mu ma za mu so mu ji na ku ra'ayoyi kun ji wannan tattaunawar yadda ta kasance don haka yanzu za mu ba ku dama ku kira ku ainihin bayyana muna ya matsayin kiwon lafiya yake a yankin naku to mun samu kira daga jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa
assalamu alaikum kuna tare da Garba Sale likita radio ta garin Abubakar Domin jihar Nasarawa
to malam Garba muna jin ka
to gaskiya maudu'in da kuka kawo nan gaskiya ya yi mun daɗi kuma na gode da Ubangiji Allah ya bani ikon shiga cikin wannan shiri naku mai albarka
to muna godiya
gaskiya game da kiwon lafiya musamman mu mutanen ƙauyuka lalle akan gina mana asibitoci sai dai babu ma'aikata kuma yawanci suka samu babu magani to kaga kenan yawanci a ce kiwon lafiya din nan yana daya daga cikin abin da yake kawo mana matsalan talauci domin idan akwai lafiya ba za ka ma kashe kuɗi har ka ce za ka je asibiti ba idan aka kula da kiwon lafiya din nan asibitocin da aka gina din nan a sa ma'aikata kuma a sa ainihin magani na gwamnati a samu kulawa da mutane zai kawo sauki domin shi ainihin kiwon lafiya mu dai kan gaskiya muna da matsala misali ina ƙauye ne ka ce ba ka da kuɗi ga rashin lafiya ya samu ga asibiti ba magani ana neman mota da za ta kai ma mutum babban asibitin babu a gaskiya Najeriya da ya yi kyau a ce ta wuce wannan mataki a ce kowane ƙauye za a samu cikakken asibiti da ingantattun ma'aikata shi yasa suke kwashe ƴaƴan su kuma shugabannin namu suna kaiwa kasashen waje ko kuma muna
to Allah ya sa kiran naka ya kai a gari sai za mu leƙa Kaduna wani da yake Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam to gare ka
Na sunana Hamza Balarabi Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya PR da takkar mabugawa ta nardin Zanzibar
barka mu Alhamza muna jin ka
alhamdulillah lalle na ji kun kawo abubuwa da dama musamman ma akan abin da ya danganci harkar lafiya to mu zan ne cewa mu a jihar Kaduna gaskiya muna jinjinawa gwamnati akan irin kokarin da yake yi saboda za ka ga cewa musamman ma yanzu kananu wato kaman primary health care din nan da ake yi maza ta gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda shi gwamnatin jihar Kaduna ya jajirce a kai wanda har mun tsare kaman babban daidai na cikin birnin Zaria ana tayin cewa za a iya kawo ababe kaman a ce wanda za a dinga ɗaukar hoto da wani su ababe har kawo ko waɗannan su ne suke kuɗin talaka kafin a ce za a ta mataki wato general hospital to alhamdulillah ni don abu da nake so ya kasance a ce a nan shugabanni don Allah su ƙara inganta wa don gaskiya akwai tsaiko tabbas ana samun wani tsaiko akan musamman harkar lafiya sai ka je ganin likita ka ji an ce ko zai nan ko ya yi kaza wani su ababe dai ka ji tsura da ba in kuma ka kai asibitin ma ka ga samu wanda ma zai kula da wato mara lafiyar naka sai ka ga cewa wallahi shi kanshi ba ƙaramin tasgaro ba ne ina zai kasance ma in ina rai hannun da Allah harmi da Allah da hannun Allah ne to wallahi har sai a zo ma a rasa shi din ma to gaskiya ina kira wato
to malam Hamza ya kama da zamai dokar kenan bari mu tafi jihar Sokoto a muke da shi a binnin shehu
sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba daga jihar Sokoto
to malam Abdulrashid muna jinka
eh a gaskiya mu dai harkar lafiya a Gurbawa ta gidan zaba sai ce alhamdulillah kasancewa a nan Gurba muna da health technology da Gurba na san muna da kinan sama ga mutum dubu masu aikin lafiya kida cewa ni ma daya ina tsaye daga ciki alhamdulillah kuma muna da mazaba kuma 11 wanda ko
to barka mun gode da kiran naka yanzu sai mu lika Kaduna wani da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi
Alhaji Musa ka kashe rediyon ka don Allah
eh ka ba ki sai ku barka da yammaci
to barka ka dai muna sauraron ka
to alhamdulillah sunana Alhaji Musa Saro da ya kashe Kaduna
to Alhaji Musa
to ni tambayar nake da ita da garbi a ƴan wayna abubuwan da yake zamu al'umma duk mai da kuma take maka al'umma suna ta mai Najeriya na abu lungu lungu ajira da folio ne yasa ita zo mutum fara da shi da abu da ba ka mutane domin malaria ba to mai da muka dauka ka ga zungu a Najeriya abu ciwon jefu ta illa malaria ne wallahi wani gudu ka je za ka ga sauro da kasan kuda wanda masana da su duk su suka mu
Cewa layin Alhaji Musa ya abin nan bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a Katsina.
To kuna magana Shehu Sabaila mai mai da karamar hukumar Reme Tarayyar Najeriya.
To Shehu Sabaila muna jin ka.
To a yau gaskiya wannan maudu'i kun dauko mai duhu ne matakar amfani akan cigaban da aka samu akan gina asibitoci da ake yi. Amma ma nan jihar Katsina a karamar hukumar Reme ana dan samu ana gina su a ƙauyuka za ka je za ka ce a what ne ko ko wani matsayi ma na bai kai na wata ba tun da abu
to layin ka ya tsinki to
malama
to kadeji Abdulaziz kaji yanda kuma kowa ke dai bayyana nashi ra'ayin haka nan ne kuma ra'ayin shi musamman ni abin da suke cewa suna bukata a samu tsafta a likitoci
kwarai
shine muhimmanci ne suke cewa sai likitoci za su iske kamar likitoci ba tsafta kuma an ce likita ya kamata a ce muhimmin abin in ka zo ka san da kana gidan likita wurin akwai tsaftacen wuri
kwarai da gaske to ya ka san da yake ya shafi yanda kuma ake gudanar da asibitocin sai ka je ka ga asibiti kamar wata wata mafakar cututtuka malaria to amma dai to da fatan Allah ya sa su mahukunta abin ya kai gare su kuma da fatan za su yi abin da ya dace to ka san bari wadan shakata da wannan to ai kuma kaga naga injiniyan namu ya fara daga mana hannu to yanzu dai ya kawo mun da zamu iya dauka kenan a madadin wadanda suka taimaka min musamman shi Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya bada umarni Mr Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia assalamu alaikum